Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sararama a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif.
Ina ƴan mata masu aiki, wato working class women. Ina ƴan mata masu kasuwanci, wato business women. Sannan ina ƴan mata ƴan makaranta har ma da zaurawa. To duk ku matsu domin shirin yau naku ne.
To madalla masu sauraron shirin yau da gobe a yau kamar kullun dauke yake da abubuwa masu ƙayatarwa da suka hada da tattaunawa da matasa, mata da maza akan al'amura na rayuwa daban-daban. A yau za mu leƙa fagen soyayya. To amma fa soyayya ta gaskiya ba wanda ake yi domin abin duniya ba. Akwai mawaki da zai nishadantar da ku a cikin shirin. Muna kuma tafa da wani girki mai ƙayatarwa bangaren kwalama. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan bar ku da wakiliyar mu a Abuja, Najeriya, Rukayya Basha, domin jin cikakken shirin na yau da gobe.
Sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe tare da ni Rukayya Basha. To a yau dai shirin zai tattauna ne akan mayaudaran maza sannan masu kwadayin abun duniya wanda aka fi sani da gold diggers, inda shirin zai mai da hankali kan dalilai da ke sa mazan yaudaran mata masu abun duniya. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren kwalama. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu na yau.
Zawo ƴar shila.
Na wadan shila. Na yi hamdala.
Dubi na ya baki.
Sai ruwan furanni. Ɗan shila.
To madalla. To a yau dai cikin zauren namu, bakin namu sun haɗa ne da Fuad Muhammad, Adam Suleiman Umar da Hafsat Yahaya, sai kuma Aisha Lawal. Masu sauraro, da fatan za ku ji daɗin tattaunawar da za mu yi da baƙin namu a yau. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar namu zai kasance.
To yanzu dai abinda in na fara da ke Hafsat, muna cikin wani zamani ne da kamar yadda na yi a jawabin farko, maza yanzu akan samu mazan da suke yaudaran mata ta fuska daban-daban da kuma abin da yake sa suke yaudaran mata. To a matsayinki na ɗiya mace, ko kin taɓa fuskantar irin wannan matsala na maza wanda wato suke yaudaran mata, wanda aka fi sani mazan da gold digger maza?
To gaskiya ban taɓa fuskantar namiji haka nan ba. But kuma akwai kana jin labari na kusa da na nesa wurin mutane. Most especially ma bari in ce state, kai in mentioning state, but northern mazajenmu,
mazajen
arewa, suna da wannan abu mostly a jikinsu.
Ma'ana suna da wannan ɗabi'an kenan.
Suna da wannan ɗabi'a a jikinsu. Kamar misali, birth of the state, kamar misali.
Za ki faɗin jiha a yi.
To, shi ne kamar mazan Sokoto, mazan Kebbi, mazan Kaduna, mazan Abuja, mazan Kano.
To dama ai yawanci ma wannan taron namu ya zauna ne kan abin da ya shafi mazan Abuja.
Saboda da yawansu. Wai suna ma bara mamu cikin Abuja, da yawan su abun da ke kawo su zama Abuja kenan. Kin gani, suna bin 'yan mata, suna bin matan aure. an tuna yau wannan. Sannan kuma za ki ga namiji akwai wata sorry akwai wata ma da na sani shi dan Kano ne amma kuma yana tare da manyan mutanen yan Abuja haka yana da wani aboki da yake da castant ana yana da mata guda daya gidanta dan yana nan a Wuse first wife ɗin shi yana nan a Wuse in yi samu budurwa aurenta maximum shekara daya ne ta aihu ba wannan ya rage nata da kudin hayanta ya kare shi kenan
ikon Allah
da kudin hayanta ya kare shi kenan abun da yake yi akwai abokin shi mai carstan yau in yaje da fa wannan mota gobe zai je dan asa wannan GB ya je asa wannan yana dan samu dan canji shi gurin abokanansa da suke dan kwangiloli suna samun kudi suna samun abu kaza haka zai je gurin su ya anso dukin fada
shi kenan
kin tafi da kudin hayanki ya kare in kin aihu zai dauka yaro ya kama first wife shi take zama ita wannan dindindin ce tana nan duk yaran haka zai kwaso su ya kawo su ya aje mata so kuma wace abinda yake yi zai nemi mata masu maiko
wanda ya san dole zai samu abinda yake bukata a tattare da su
kina da mota kina da gidan kanki kina da abinda zai fara yaudaran ki shi zai kama miki gida amma in saki zauna fa in hayan can ya kare din ba zai biya miki ba you be on your own wannan ya rage naki zai nema zai za dan ce za a je neman kwangiloli balle lokacin Abuja ana neman kwangila irin ruwa a jallo haka da Allah dan aramin miliyan 100 da miliyan 50 miliyan 2 akwai wani kwangila da nake so in sa a ciki da zai yalin kudi hakanan zaka dinga bada a hankali har kudin kai ta
bayan matan nan sun yadda da shi kenan
a gudu wannan ai yadda nan tun daga farko in ke mai kudayi ne
haka
zaki fada in kina nema yana nema gaban in kuna neman juna da yake
haka ne to Fuad in na dawo kanka kaji abinda malama Hafsa ta fadi kan wato kallan mazan da suke yaudaran mata a sakamakon zan iya cewa maza masu mataccen zuciya kenan maza wanda basu san su tashi su nemi na kansu ba sai dai kawai su dogara da matan da wato suke aiki ko suke sana'a to me zaka iya fadi ko in ce me zaka kara kan abin da wato Hafsa ta fadi
wato idan muka kalli asalin matakin da ake kai yanzu mutuwar zuciyar mazan ya kai gabar da misali kamar kin ga in kika kalli jihar Kano maza sukan yi aure takamaimai saboda la'akari da kila fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ana iya auren mace saboda kudinta da sauransu so da yawa daga ciki sai suka dabbaka wannan sai suke ba wannan muhimmanci ba matan ba wasu sukan yi la'akari da iyayen matan su ga oke to mahaifinki yana da abu kaza da sauransu wani har la'akari yake da lissafawa ya ga oke to ai mahaifinta ya kusa rasuwa to in dai ya rasu kawai da na aure ta nan da shekara 1 2 3 na san babanta kina sa rai saboda ai an ce idan iyaye maza suka ko aka ce wane kai gangara akwai duk wannan lissafin gado da sauransu zaki ga maza suna yin irin wannan a yanzu an kai wannan gabar da maza suke irin wannan da yawa zaki ga sai namiji a aure mace saboda ya fahimci cewar gidansa akwai maiko gidansa akwai kudi akwai dukiya so sai ya fara da ya normal zai zo mata matsayin mutumin kirki kin gane ya siffanci da duk abin da ake bukata na daidai yazo in ƙarya ne ma yayi mata domin dai ya samu ya ribace ta sai ta shigo ciki an samu an zo an yi aure sai fara wulakanta ta kuma dama abin da yake nema dai kawai a ce ta ce za ta yi kuldi kawai ai magana cewa oke to ita yanzu bata ma bukatar auren da sauransu sai a ce oke to sai an sake masa wani auren so maza sun dauki wannan da yawa daga ciki sun dauki wannan wani kamar a ce tsarin sana'a ko saboda abin da za a kalle shi kenan abu ne da wani in ka tambaye shi yanzu yayi guda 10 yayi aure ya saki yayi aure sai kiga ba a fin wata 2 3 sai kiga yayi auren ya saki matar ko kuma kila ita zai pressurizing da cin mutunci da zalunci da sauransu ta sigar da za ta matsa cewar lallai sake ni to kuma da an yi magana saki shi kuma sai ya je sai an je kotu sai ya ce ai shi fa yana son matarsa sai ko sai alƙali ya ce a to tunda kana son matarka kuma ita ce ba ta son auren to dole sai ta saki ma wani auren so wannan wato dai ya shigo cikin abin da ake kallo a matsayin tsari na masu gold digging da sauransu kuma in aka kalli Abuja ma wato abin ma ya fi kamari
a nan babban birnin
tarayya kwarai da gaske saboda wato abin ya yi bacin da sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mazan yanzu mutuwar zuciyar nasu ya kai ga a dinga are-aren motoci a rika baya ga ba ma mota ba abubuwa da yawa sai kiga mutum typical mutum zaki ga ba shi da a irin abu ba rayuwarsa bace ba kawai zaki gansa amma ai ta daukar hotuna you know ana dorawa Instagram ana dora a social media
wanda kuma hakan abinda matan wannan zamani suke so kenan
so dubi me ake nema saboda dama kuma akwai wani abu da bature yake cewa first impression abinda aka fara gani a tattare da kai so shi ke zama a ran mutum har tsawon rayuwar da za ku yi a haka zai dinga kallon ka idan ya ganka a wani wuri kila a wulakanci to a wulakanci so wannan dalili yakan sa duk yadda za su yi kokari su ga cewa sun zo tsaf-tsaf in mota ce an zo da mai tsada a hadu da wacce za a hadu da ita you know a dan karba abin da za a karba you know a dan yi mata hidima ma wani zaki ga dan na wata 2-3 zai iya daukar dawainiyar kula da ita da daukar responsibilities ɗinta nauyen-nauyenta tunda mata an san su dama da kwadayi da sauransu da yawa dai abin da mutane ke cewa kenan
to amma ai yanzu wannan maudu'in namu ma kwadayi maza
misali ai to ai sai a ce to mazan sukan yi amfani da wani ai misali a tsarin biology na mata ai suna da wani abu da ake cewa craving mata suna yawan son kamar cima haka kin gani
tunda ai tsarin
su ne halittar su ne akwai lokuta a watan a misali a wata tunda mata a 4 people different months like every month suna iya arar wani tsari haka na yanayin su biology din su so suna sukan da
sukan shiga wannan yanayin wanda suna bukatan wasu abubuwa
madalla za ka sa shi a matsayin kwadayi ba ai saboda ra'ayi ne haka so
ba ka sai a crazy a matsayin misali ai kalmar kwadayin an kalle ta a matsayin wata wani negative kalma ne misali amma asali misali ko ni ina iya tashin ce kai yau kwadayin kaza nake ji ni a karan kaina kai ina kwadayin in ci naman kaza misali to wannan muna iya mu kira shi a haka ban sani ba ina ko ta kalmar da tafi wannan kalmar dadi ko a ce tafi rashin siffantuwa ga wannan abin ba amma dai abin da nake nufi kenan kamar mai amfani da kalmar turancin craving so mata suna da irin wannan craving din so maza sukan yi amfani da wannan damar kin gani domin su ribace su saboda haka duk lokacin da mace ta fito kila yau tana son cin wani abu na daban ba abincin gida ba kuma craving din ba lallai sai wani abu mai tsada ba wata ta iya yiwa an musu shawarma a gida amma kuma tuwo take son ci kin ga craving din ta kenan abin da take son ci kenan a lokacin so shi kuma zai amfani da wannan ya shigo ta inda zai iya providing mata wadannan abubuwan ya dauki a kallon watanni ma yana mata wannan hidimar kuma ba tare da ya nuna gajiyawa ba so a daidai wannan lokaci ita kuma za ta saki jiki da shi saboda duk abin da za ta bijiro masa da shi na bukata yana iya daukewa daidai gurgudu so duk lokacin da shi kuma zai bukaci wani abu da ita za ta kalli abin serious saboda da yawa mutane suna kallon wannan abin na craving din ba wani abu bane ba to kuma ita a lokacin mata an san su da tausayi da sauransu duk lokacin da you know namiji ya bijiro mata da wani abu mai kama da wannan kuma an san rayuwar namiji dama kusan duk abin da aka ga har namiji ya kai gabar da ya fi iya magana saboda mu maza muna da kamar saboda akwai wannan instinct din na arujalika wa muna alal nisa a tattare da mu dama muna da wannan tsarin so namiji yana wahala namiji ya requestin abu ko a wurin junan mu ma muna wahala kiga namiji ya ce a mu so a duk lokacin da namiji ya tambayi mace ya ce tai masa so takan kaddara a ranta cewar ita ce last hope din sa ita ce last bus stop saboda haka a daidai lokacin ita kuma kawai instinct din tausayin ta kuma sai motsa sai ta dauka tsaf sai ta bashi shi kuma kawai sai ta tara yawa single digin wannan ba dabi'a ce mai kyau ba gaskiya ina kallon yana da kyau a ce an samar da kila in akwai hukumomi ma da za su shigo saboda naji
to kafin mu kai ga batu na daukan matakai ko hukumomi Adam in na dawo kanka ka ji abinda wato dan uwa Fuad ya fadi game da abin da ya shafi mazan da suke wannan harka ta guldigin to kana ganin kaman suna karkata ne ga wannan abin nan da ake cewa rijaluna qawamuna ala nisa ko dai kuma daidai kawai dai kwadayi ne na wannan zamani wanda abin ya canja dan dama akan cewa mata ne aka sanis da wannan dabi'a amma kuma yanzu abin ya tashi daga kan mata ya koma kan maza
eh to ni gaskiya ba zan ce abu ne wanda ya hau kan arjaluka umuna lalisa ba a to ko wanda dan adam a duniya da yadda Allah ya yi shi wani Allah ya yi shi mai kwadayi ne wani Allah ya yi shi azzalimi ne wani Allah ya yi shi mutum mai kirki ne wani Allah ya yi shi kawai shi rayuwarsa yana son ya ji dadi ko da ko bai da hanyar da zai ji dadi to a wannan gabar akwai mutanen da Allah ya yi su kuma akwai wanda shi kawai burin sa ya cutar da kai yana da kudi yana da komai amma ina zai gani rai biyar a hannunka burin sa ya cuce ka so amma waɗannan mazan ne abin da na ta'allaka su shine wato zunzurutun zalunci zalunci yana matukar damun su a rai saboda in ba zalunci ba ga yanda Allah ya yi ka ya ajiye ka ai ya san me yasa ya baka wannan matsayin kuma ya san wannan matsayin yafi dacewa da kai amma sai ka sa a ranka a'a kai yanzu kana son zaka yi wata rayuwa. Me rayuwar shi ne ka san ka tara arziki. To da me zaka tara arziki? Da dukiyar banza ko da dukiyar zalimi?
Sauraron mu anan zamu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan tattaunawar. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai kuwa. Tuma dalla.
To haka yake masu sauraron mu in muka dawo gefen waƙe-waƙe kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaƙi wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na waƙe-waƙe. Amma kafin nan bari mu ji ya sunan bakon namu na yau.
To kamar din da sani suna Nazir H ne a Tampa. Nazir Haruna kenan, H din yana nufin Haruna amma dai gaskiya jama'a da yawa sun fi sani da mai Atamfa a fannin sana'a ta waka.
To wane ne Nazir mai Atamfa?
Nazir mai Atamfa shi dai gaskiya haifaffen garin Bauchi ne. Ya yi makarantar shi a Bauchi Primary Secondary School, diploma yana ne a Kaduna lokacin da na dawo Kaduna gurin Umar M. Sharif tukunna kafin zuwa yanzu.
To matsayinka na matashin mawaki shi mai jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsin cikin harkar waƙe-waƙe?
Kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taɓa tunanin cewa zan kasance waƙa ta zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi sana'in da na yi da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin waƙe-waƙen yarinta, mamata tana faɗa min takan yi min wasu, ma tana tsokana ta haka. Kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni haka ana gaba yazo har na fara kasida sai da na fara gaskiya ya fara yaban manzana. To daga nan kuma sai abun ya ta gaba har zuwa yanzu gaskiya.
To wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burin naka?
Gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba. Waɗannan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake. Ban damu da ko me zan samu, ni dai kawai ya za ina a cibin. Kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri, to zan ci gaba da girmama shi. Fata ni ma na kawo ne ke hukuma wataƙila ma na wuce yanda yake.
Haka ne. To wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe-waƙe?
Na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa, irin wanda ake wa kiɗa. Na zo na fara koyon kiɗa da kaina. Nazo na fara buga kiɗa. To na koyi kiɗa saboda waƙoƙina ne, saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina. To haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman. Wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su, kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari din ne da sauransu.
To ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waƙa, amma baya ga nan wani irin ƙalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waƙa da ka ce za ka fara a lokacin?
To gaskiya da farko ban samu matsala ba har yanzu ma. Kafin nan kafin Allah ya babu mu rasuwa, shi ma ya goyi bayana haka mahaifiyata da yayuna duka sun ce mun je in ci gaba da yi, tunda sana'a ce ai ba san yanda abincin mutum yake ba, ni dai kawai kula da ibada.
To kana da ubangida ne?
Gaskiya akwai, bari ce babu ba. Ubangida na bare Umar M. Sharif ne, duk duniya ma sun san wannan gaskiya.
To wani waka ka fara rerawa?
Wacce na fara yara ko kuma wacce aka sani da ita a gari?
Wanda aka san ka da shi, wanda yanzu da karira za san fa mai a tamfa ne a cikin zauren namu?
Sun kai hudu ma, amma dai baran yi daya. Akwai wacce ake cewa nga gida na baby kudi na baby mai kike so fada min na baki kyauta ta soyayya.
Na ji daɗi zan ta faɗi.
gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin waƙoƙi na kuma wanda sun su biyo baya.
Suka biyo baya. To wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake?
A'a, ina waƙoƙin aure, siyasa, duk dai waƙar da ce ake ta neman abinci ne ina yin ta, amma bana waƙan zaji ko san mutunci gaskiya. Bana yin ta.
To tunda baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe-waƙe ko in ce sana'a ta waka, wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta?
Eto, kin san ba ma ni ba, indai har dai aka ce mutum wai nema yake yi, kowane bangare yake a ciki, to da gaskiya sai fa ya haƙuri, dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban. A ce ka neman ɗaukaka balle ma a ce abu na mutane. Ai sai dai ka yi haƙuri kawai, ba za ka taɓa zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gamu da hasara da yake a shi da abubuwa da yawa sai ka gan shi, sai dai ka yi haƙuri kuma haka za ka ɗauka kuma za su ci gaba da ƙaruwa, ba su taɓa ƙarewa ba. Saboda dole ne sai an yi ma abu ne na mutane, ba wai da ka je ɗaki ka kulle kanka ba, a mutane ne. Yau ni malamai ma nan ake musu hasara, malamai ma balle ma kai da kake abubuwanka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan, ai dole dai kai haƙuri. Wani baya su ga kaji wanda suke kan ƙaramin ba su su ga wani ya fi su, kin ga irin abun, duk dai irin wannan abun na ba duk wannan kalbalin mun fuskance shi, amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rike Allah
mun yi
to nasarar mu ta zuwa haka. Ina business, hankali ina business din atamfofi shaddoji da sauransu aka ana sai da su,
kace dai dan kasuwa ne babba
a sosai ma, ai to ai ba za tsaya gude ba, kin san a rashin sha'anin rayuwa abubuwa sukan jiya, kuma ce kamar waka lokaci ne, film lokaci ne, in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo kana da rasani gaskiya.
To yaushe za ka shiga daga ciki?
Eh, wannan shi ma lokaci ne, wallahi lokaci ne.
A ƙarshe me za ka ce?
Eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba ɗaya wanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙina, ina ƙaunar su kuma insha Allahu ina nan da kawo musu abubuwa, bidiyoyi da albums na waƙoƙina da nake shirin yi musu, kuma insha Allahu kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu, kin san salon da nake na kawo musu creating dai kuma suka amsa, zan ci gaba da ba su nishadi ta wannan salon insha Allahu.
To da wani waka zaka rufe mana ƙarshe?
Ita bai rufe da ƴar shila, wata waka ta ƴar shila wacce ake cewa amsa na yi dan shila duba hakan na yi ham, in za a banke a duniya ta hana yi dace da ƴar shila. Kin san irin ɗaukar na ɗan ɗaukar wani abu ne daban, sai in ɗan yi waka kai, kamar akwai bidiyon da na saka kwanan nan sun waka tarantas, jama'a da yawa sun kalubalance ni akan me kalmar tarantas, na ce da an yi aure ni zan miki tarantas, na ma suke bidiyon last one week back. Wani tarantas kuma abu ne wanda yake nufin kamar kwalliya, tantaras, wannan kalmar tun tsofin kaka da kakanni akwai shi, tantarantas irin abu yayi kyau ya dan yawwa, to amma da yar kwas yawwa ya dawo duk irin wannan abubuwan, to mutane kuma sun fasara da wani abu da wani, to jinga kenan mu gargajiya waka muke al'ada ce, da mu dauko abin da ya shafi kauye mu zo mu yi waka da shi mu zamantar da shi, to ni abin da ne kenan.
Kai ke masu sauraro, muka dawo gefen kwalama, kuma a yau muna tare da bakuwar mu wato Maryam Bako, a wacce aka fi sani da Mary Mills, inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana. Ni ta yi bayanin abin da za ta girka ma har na manta sunan, to amma aka ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. To bismillah Maryam.
Assalamu alaikum. Yau dai za mu yi potato wraps ne mai sauki, sannan kuma da low budget ne shi ma.
Ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan.
Eh, haka. Abinda muke bukata da wannan, muna bukatan kwai, muna bukatan flour, muna bukatan dankalin turawa, muna bukatan kayan miya, sai kuma nama, amma wannan optional ne. Shi kenan abinda muke bukata, sai dan suga muke bukata.
To bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi?
Ok, da farko zaki samu da kwanki, zaki samu flour ki kamar kofi biyu ko kofi ɗaya ma, depending da yanda kike da son yawansa. So kamar kofi biyu in kika samu, zaki saka kwai guda ɗaya, sai ki sa kwai guda ɗaya, sai ki sa ɗan suga, ki sa ɗan gishiri, in kin sa dan gishiri shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan in kina so sai ki dan sa flavor ba vanilla flavor din ki dan kadan in kika kwaba shi ki kwaba shi ruwa ruwa kaman zaki yi wainan flower in kika kwaba shi sai kizo ki fara soya su kina sa
shi kwabin kenan
eh kwabin in kika kwaba shi kaman wani flour dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa suke yin shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin eh sai ki saka in kika zo sai ki soya shi kina tarawa shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai kizo ki daddaka ake cewa ko mashin
za a mashin din shi
sai ki zo ki mashin din sa sai ki samu albasar ki kidan soya ta kidan tananata albasar ki kidan tananata ki samu ta dan su spices din ta to anan ne idan kina son dan naman kin yanyanka dan naman ki kanana kin saka ko kuma dan mincemeat din ki in ma ba kiya so ko kuma ba kiya bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan sai ki zo ki zuba akai kika sa ki seasoning din sa ki spicing din sa ki dan jujjuya shi da dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyan shi wannan kaman wai na flour da kika yi crepes in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls amma zaki yi shi da dan fadi da girmani wanda zai miki kaman square haka kin gane ko zaki daga sama
shape din shawarma din kaman shape din samosa kenan
a'a ba samosa ba square
zai kaman into 4-4-4 shape
eh haka to zaki yi shi in kika tattara su sai ki zo a oven tray dinki sai ki dan shafa dan mai kadan ko dan butter ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven dinki ki dan gasa shi a medium heat in ma ba ki da oven zaki iya dan shafa butter ki a cikin frying pan eh sai ki na dan gasawa kadan sama da kasa to kin ga dai shi ba shi da wahala gashi da sauki zaki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta
to kin ga kaman wannan za iya kiran shi kaman snacks kenan
to amma da yake da dankali is feeling kin gane zaka
cika koshi to yanzu kaman wani lemu zaki mana wanda za a hada da wannan mai
to bari mi wani lemu za mi yi jinja ne
to wanda dai zai tafi daidai da abin da aka yi mana
okay so
to kin ga wannan hadi da kika yi mana zai kyau a ce yana da mahadi wanda zaka iya sha ma'ana lemu tunda kowa ya dai san ti shayi kuma kin ga abu mai dimi kuma a saki hada shi da mai dimi gara dai ka dan samu abu mai sanyi a wannan lokaci da ake zafi
haka dai kam so zamu yi coconut milk kuma zaki bukaci kwakwan ki zaki bukaci madaran gari sannan kuma kina bukatan condensed milk sai coconut flavor so kin ga in kika hada wannan zai tafi yawwa ko breakfast kika hada ai ya wadatar to da farko dai kwakwan ki zaki samu in kika samu kika cire bayan shi in kina so zaki kankara wannan bakin bayan shi sai ki blending din shi ki sa ruwa ki blending din sa a blender ya markadu sosai
yayi laushi
sai ki tace shi idan kin tace shi sai ki kawo madaran garin nan sai ki zuba ki whisk in kina so zaki dan dibi madaran coconut milk sai ki dan dama madaran saboda kar ki zuba ya miki gudaje eh so sai kin dama shi kika dama shi sai ki zuba a kai don ya kara miki gardi ne wannan in ba kika so ma ba kika lalle sai kin saka ba so in kika saka madaran ki sai ki kawo condensed milk sai shi ma ki zuba wannan condensed milk din zai kara mai dadi kuma shine a maimakon suga da zaki sa dan ba zaki sa suga ba sai ki sa condensed milk din ki kawo dan coconut flavor din ki saka ki a saka shi yayi sanyi in kika hada zai ba
wannan hadin na yau dai ba a ba yaro mai kiwiya to ya wace kace sunan hadin mu na farko
wannan potato wraps
to ga potato wraps ga kuma
coconut milk
to uwar gida a gida kin dai ji hadin da bakuwar mu a yau ta yi mana potato wraps da kuma coconut drink inda wannan hadi dai na san ko batawa mai gida rai akai a gida dai aka mishi wannan hadin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo to an riga an wuce wajen haka yake masu sauraron mu da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke kawo muku a ko da yaushe saboda ki burge mai
gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida. Ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba, akwai ƴan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara inda kina buƙatar me zaki karamin abu da zaki kawai saboda ki burge su. To ga satan ansa nan bakwar mu a yau ta bamu. Da fatan za ku tara da mu a wato shirin mu na gaba don jin me kuma bakwar mu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri-iri da muke gabatarwa. Iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau.
An gaida malama Rukayya Basha da haka kuma muka zuga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Rukayya Basha da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Fiona Nandudu da ta daidaita mana sautin shirin. Sawa Sharif ke muku sallama daga nan Washington DC. Sai an ji mu.